أتيت يا خير الشهور تهدي كراتيل السرور تلقي على قلبي ظلال الظهر تمتد الجسور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bayan gaisuwa irin ta addinin Musulunci, tare da fatan muna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya datar da mu da dukkanin alkhairan da ke cikin wannan rana, amin summa amin. ‘Yan uwa masu albarka da ke sauraron mu a daidai wannan lokacin, Abu Abdullahi Umar Yakubu Eli ne kamar kullum ke muku lale marhabin a wannan shirin namu mai albarka na ilimi cikin ilimi. Shirin da ke zuwa mana a duk ranar Asabar da misalin ƙarfe 9 na dare. Kasance tare da ni domin ƙaruwa da abubuwan ilimin da ke cikin shirin. Shiri ne da wani bawan Allah ya ɗauki nauyin kawo muku. Muna addu'ar Allah ya sa masa albarka a iyalansa da kasuwancinsa, amin summa amin. A kodayaushe shirin yana zuwa muku ta gidan rediyon Dala, mai yaɗa shirye-shiryensa a kan mita 88.5 a zangon FM. A wannan satin muna ɗauke da gamsassun bayanai akan ayoyi guda biyu da ke cikin Suratul Baqara, aya ta 275 da kuma ta 276. Domin samun bayanai na ilimi da ke cikin waɗannan ayoyin, muka gayyato muku manyan malumanmu kamar haka. Alaramma Hassan Muhammad Tahir kamar kullum zai zo mana da karatun waɗannan ayoyin da ke magana akan haramcin riba. Daga babban birnin tarayya Abuja kuwa, muna tare da Sheikh Abu Jabir Abdullah Musa Abdul Ken Abdul domin samun fassarar waɗannan ayoyin. Hukunce-hukuncen da ke cikin ayoyin kuwa za su zo mana ne daga bakin Ustaz Umar Tijjani Hassan. Malam Al-Amin Musa Saulawa Abu Abdulhaq zai zo mana da darussan da ke cikinsu. Dakta Gwani Saluhu Musa na ɗauke da sababbin saukar ayoyin. Bayanan hadisan da suke da alaƙa da ayoyin za mu ji su daga bakin Dakta Kabir Abubakar Askar. Ustaz Abubakar Abdussalam Babangwale na ɗauke da ma'anar riba tare da rabe-rabenta. Shin ko akwai wata illa ga wanda ke cin riba? Muna tare da Sheikh Ahmad Tijjani Guruntum domin samun amsar wannan tambayar. Ko menene matsayin mu'amala da bankin da ke ta'ammuli da riba? Malam Abdulmuttalib Muhammad Awwal Gusau na ɗauke da bayanai akan haka.
إما أتيت تعانقات في الدوح أطياف الزهور والكون يهتف ضاحكا رمضان يا بدر البدور.
ما شاء الله فما كلن زام فارت فيها أنقوى أتورو وجل على رمى حسن محمد تاهر ومن يكرن تامنا آية تقريبي لسبع إند بيار ده آية تقريبي لسبع إند شدا لكيسكين سورة البقرة على رمى إذن ساشريا بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم.
bayan dawowa daga unguwar Otoro dake cikin birnin Kano zamu wuce kai tsaye babban birnin tarayya Abuja cikin Masjidin Nur wajen malamin mu Sheikh Abu Jabir Abdullah Musa bin Abdul domin ya fassara mana waɗannan ayoyin tare da bayani takaitacce akan riba malam gare ka
bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da warhaka insha Allah zamu yi bayani cikin ayoyi na 275 zuwa 276 a cikin suratul baqara ayoyi da suke magana dangane da al'amarin riba Allah marukake sarki ce waɗanda suke cin riba ba su tashi face kamar yadda wanda shedan yake dimautarwa daga shafa yake tashi wancan domin lalle ne sun ce ciniki kamar riba yake kuma Allah ya halatta ciniki kuma ya haramta riba ta wanda wa'azi daga ubangijin sa yaje masa sa'an nan ya hanu to yana da abin da ya shige kuma al'amarin sa ana wakkala shi zuwa ga Allah kuma wanda ya koma to waɗannan su ne abokan wuta su a cikin ta madawwama ne Allah yana shafi albarkar riba kuma yana kara sadakoki kuma Allah baya son dukkan mai yawan kafirci mai zunubi wato kalmar riba asalin shi a cikin yaren larabci shine huwa ziyadatu fi shay makhsus shine kari a cikin wani abu wa mushtaqqun min az-ziyada wato an samu asalin kalmar riba ne daga abinda ake cewa kari ziyada yadda ga ciki qauluhu ta'ala fadan sa madaukakin sarki wama ataytum min riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah Allah yace kuma abinda kuka bayar na riba domin ya karu a cikin dukiyar mutane Allah yace ba zai karu ba a wurin Allah to kun gani ai la yazidu wala yartafu indallah wa qauluhu liyarbu fi amwalin nas ai yaqsur saboda ya karu to wannan shine asalin kalmar riba kuma asalin shi anna ahlal jahiliyya mutanen jahiliyya sun kasance idan suka baiwa mutum bashi misali ya baka bashin naira 100 sai yace i'tinal mi'a aw zidnaha ila 150 ba ni naira 100 da na baka bashi ko kuma idan zaka jinkirta biyan bashin ka zuwa wani lokaci kila nan da wata daya to 150 zaka bani wannan idan kuma yazo zai bada 150 din bayan wata daya sai ce da shi kana iya rike 150 idan nan da wata biyu kuma an kara maka wata daya idan zaka mai da shi ja'annaha 200 zaka mai da shi naira 200 to wannan sai Allah murkakin sarki ya haramta musu yin haka to mu koma ga kan wannan hayar wato da muka karanto yanzu nan wato allazina yaakuluna riba Imam al-Baghawi a cikin tafsirin sa yana cewa ayu amiluna bihi masu mu'amala da riba Allah murkakin sarki ce la yaqumuna yani yawmal qiyama min quburihim ba za su tashi ba ana nufin a cikin ranan tashin kiyama daga cikin kaburburan su ba za a tashe su daga cikin kaburburan su ba ranan tashin kiyama illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ay yasra'uhu wato face kamar yanda wanda shedan yake dimautarwa shine ai yake dimautarwa daga me minal masi daga shafa ina fata mun gane yake tashi aka mutun zai tashi menene wannan kenan ai kaman mai farfadiya ai aljunun mahaukaci misali ko mai bai farfadiya kamar da laraba za su ce matsar rajul ai an shafaffen mutum wa fawwa mamsus idan kana majnunan sai su ce ai mamsus ne idan ya kasance mahaukaci ne to wannan ma'anar shi shine anna aqilar riba lalle ne cin riba yub'as yawmal qiyama wa huwa kamithli almasru' za a tashe shi ranan tashin kiyama kaman mai farfadiya Allah marukakin sarki ya kiyashe mu me yasa Allah marukakin sarki yace zalika bi annahum dalilin haka kuma shine me zalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba saboda me fadin su cewa lalle ne ciniki kamar riba yace subhanallah ai zalika alladhi nazala bihim liqaulihim hadha ai Allah ya saukar da wannan me yake kiran shi wannan ayar saboda fadin su na cewa ai riba kaman ciniki ko ciniki kamar riba yake Allah murkakin sarki yace ya shemu Allah yace wa ahallallahu albay'a wa harrama arriba ai wa alam kusani cewa annar riba lalle riba shine az-ziyada kuma Allah murkakin sarki ya haramta abinda ake cewa riba Allah murkakin sarki ya haramta riba sannan kuma ya halatta ciniki wannan shine sai Allah ya ce to wanda wa'azi daga ubangijin sa yaje masa wanda aka yi masa wa'azi game da wannan al'amarin sa'annan ya hanu sai ya bar dukkan ababan da yake yi na riba sai ya bar su to yana da abin da ya shige Allah murkaci sarki zai gafarta masa na abin da ya yi a can baya kuma al'amarin sa ana wakkala shi zuwa ga Allah murkaci sarki amma kuma fa wa man aada fa ulaika ashabun nar duk mutumin da bayan haka sai ya koma ga riba bayan ya san cewa haramun ne riba to waɗannan su ne abokan wuta su a cikin ta madawwama ne Allah murkaci sarki kiyashe mu sai Allah ya ce ya mahaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat Allah yana shafi albarkar riba Imam al-Bagawi ya ce yanqusu Allah murkaci sarki yana rage arzikin mutum wato albarka da yake cikin arzikin mutum yana raguwa arzikin mutum yana halaka wa yadhhab bi barakati zai ga albarkan ya tafi gabaki daya kamar yanda Ibn Abbas yace la yaqbal min as-sadaqa ba za a karba daga cikin kudin riba sadakan da mutum yayi ba wala jihadan ba za a karba aikin jihadin da yayi da wannan ba wala da kuma aikin hajj wannan shine me wa yurbi as-sadaqa Allah madaukakin sarki kuma yana ƙara sadakoki mana Allah madaukakin sarki yakan bunkasa arzikin mutum yakan sanya albarka a cikin arzikin mutum fid dunya a cikin rayuwarsa na duniyan nan idan ya kasance cinikayya yake yi babu riba wa yudha'ifu biha al-ajr was-sawab fil aqba Allah murkakin sarki yana ƙara mu mutum yana ninka masa ijara da kuma sakamako a cikin ranar tashin kiyama Allah murkakin sarki ce wallahu la yuhibbu kullu kaffarin wato ay kullu kaffarin bi tahrimir riba wanda me ake kiran shi Allah ya riga ya haramta wato riba duk mutumin da ya halasta shi yake arka Allah murkaci sarki baya son shi afim wato kuma mutumin da yake fajiri da wajen cin riba Allah murkaci sarki baya son masu cudanya da riba abinda muka faɗa muka yi daidai Allah murkaci sarki ba mu ladan shi idan da muka kuskure Allah murkaci sarki ya gafarta mana subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
daga jami'ar al-alam dake jihar Katsina kuwa muna tare da ustaz Umar Tijjani Hassan domin samun bayanan hukuntan dake cikin ayar
Bismillahir wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi washabbihi wa man wala wa ba'd in wa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh game da aya ta 275 zuwa aya ta 276 didda dai tafsirin wannan aya ya riga ya gabata a wajen malamai masu albarka illa iyaka abinda zamu maida kai akai shine bayani game da hukuncen da suka shafi wannan aya daga cikin hukuncen wannan aya akwai hukuncin riba wanda Allah subhanahu wata'ala yayi magana akan irin narko na azaba da wa'idi da yake iya samun wadanda suka samu hali kansu a cikin cin riba wanda riba sanannen abu ne kuma riba mun sani ɗaya daga cikin abubuwa ne da suke da girma a yanzu mutane suke kallon su ba su da girma sukan yi su tunanin su hanya ce ta bunƙasa tattalin arziki sukan yi su yan kasuwa sukan amfanu da ita tunanin su hanya ce ta bunƙasa jari da ake kasuwanci da shi wanda ita ce Allah yake faɗa mana cewa allazina ya'kuluna riba waɗanda suke cin riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas ba za su tashi ba face yanda wanda aljani ya taba zai tashi wanda aljani ya taba ibiga daga tanya tabawa zai tashi malaman tafsiri mafi yawa sun ce a wannan tashi da ake magana shine a tashi ranar alkiyama wato shine abinda Allah subhanahu wataala yake nufi a wannan aya wannan yana nuna mana cewa lallai riba babban abu ne gagarumi duba da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana bayani akan ta cewa tana daga cikin asaba al-mubiqat abubuwa guda bakwai masu halakawa sannan takan shigo cikin mutane ta hanyoyi daban-daban wani lokacin ta hanyar dabaru ma za ga an shigo da riba wani lokacin kuma za ganta ne a tanan zahira da wanda ya gani shi ma ya san dai kawai riba ce sai dai yana sani sannan daga cikin abin da wannan aya take gaya mana akan riba shine Allah subhanahu wataala ya faɗa mana cewa yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat ubangiji subhanahu wataala ya shafi riba ya shafi albarkar riba yana shafi albarkar riba yana shafi takai yana ma iya halakar da dukiyar da aka samu daga riba wanda zai iya yi shafi ma'anar albarkar ta ko kuma ya halakar da dukiyar dukkanin wanda ka dauka a ciki dukkanin su abin yiwa ne shine al-mahq shine al-izala yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat
zakat wannan yana nufin cewa ashe ko da ka tara fanta fa sama na dukiyar raba ba lalle bane ka ji dadin ta ba lalle bane ka amfani da ita kuma ba lalle bane ka mutu kana tare da wannan dukiya karshen ta albarkar ta sai ta dauke ku kuma dukiyar ta halaka gaba daya sannan daga ciki Allah subhanahu wataala yana ya nuna mana a cikin wannan aya cewa ita dukiyar raba dukkanin abin da ka samu na raba in dai a lokacin ka same shi ne akan rashin sanin hukuncin raba ba tare da ka sani ba sai kuma wa'azi yazo maka ka gane daga baya to wannan abin da ka samu a farko ya halatta ya zama naka amma duk abin da ka samu na daga baya bayan ka san hukuncin ta ko kuma ma baka karba ba sai ko so ka karba to wannan kana daga cikin waɗanda suka ci raba amma wanda ka samu a kafin ka sani wannan shi ake cewa ka ci bilis sannan daga cikin hukuncin da Allah subhanahu wataala yana magana a cikin wannan aya shine a ubangiji ya ce ya'kuluna riba ma'ana cin riba shin wannan yana nufin ya takaita akan ribci ne kawai ko kuwa malamai tafsiri suka ce ba yana nufin ya takaita akan ci ba wanda isa tufafi da kudin riba da wanda yasa agogo da kudin riba da wanda ya hau mota da kudin riba da wanda ya ci da kudin riba da wanda ya sha da kudin riba duk tafiyar su da kawai an yi amfani ne da kalmar intifa anan wato amfa saboda ita aka ci saboda shine abin da aka fa amfanuwa da shi a mu'amala da riba amma an banda ka dukkanin su hukuncin su da sannan daga cikin abu na gaba akwai halaccin taba shedan da yake yi cikin jikin mutum duba da cewa wasu daga cikin magabata musamman mu'tazila sun ce ai shedan baya shiga jikin mutum amma wannan aya ta zo ta tabbatar man da cewa shedan yakan iya shiga jikin mutum har Allah ya buga misali da yanda mutum zai iya tashi ranar alkiyama kamar wanda shedan ya buga wanda ibn al-qayyim yake cewa a cikin sadil ma'al shedan yakan iya taba mutum ta hanya biyu ko ya taba shi ta hanyar da yake taba asab din shi wato nervous system din shi wanda likitoci suke iya gani su yi magani ko kuma ya taba shi ta hanyar bige shi ya sa shi hauka ko kuma ya sa shi ya dinga abubuwa ba da sanin sa ba wanda likitoci ba sa iya gane irin wannan sai dai ai masa magani ta hanyar adwiya ta hanyar al-azkarul ma'sura ko kuma ruqiyya wannan shine dai a takaice abin da zamu iya cewa akan hukuncin wannan aya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Allah ya saka da alkhairi malam daga unguwar Rigatsukun dake jahar Kaduna kuwa muna tare da malam Al-Amin Musa Saulawa Abu Abdulhaq domin yayi mana bayanan darussan dake cikin waɗannan ayoyin masu albarka malam Aminu bismillah
a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi bismillahir rahmanir rahim waɗannan ayoyi masu girma aya ta 275 276 na cikin suratul baqara suna karantar da mu cewa riba haramun ce kuma ɗaya ce daga cikin kaba'irud dunub manya-manyan laifuffuka kuma cewa riba ɗaya ce daga cikin laifuffuka da suke kai mai yin su zuwa ga azabar Allah subhanahu wata'ala haka nan muna fahimtar karkashin waɗannan ayoyi cewa Allah subhanahu wata'ala yana da sifa ta so haka nan a gefe guda Allah subhanahu wata'ala yana kin maƙiyan shi kafirai da sauran masu saba mishi ta hanyar keta dokokin da ya shimfiɗa da haramta wasu laifuffuka kamar riba da makamantanta haka nan karkashin waɗannan ayoyi muna fahimtar halaccin ciniki da haramcin riba haka nan waɗannan ayoyi suna karantar da mu cewa duk wanda ya tuba daga abin da yake aikatawa na mu'amala ta riba to Allah subhanahu wata'ala zai karbi tuban shi bisa sharuɗan tuba haka nan waɗannan ayoyi suna karantar da mu cewa Allah subhanahu wata'ala yana shafe albarkar riba kuma yana renon sadakoki yakan sanya albarka kuma cikin dukkan wata cinikayya ta halal wannan shine wasu daga cikin fa'idodi na waɗannan ayoyi guda biyu na cikin suratul baqara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
bayan dawowa daga jihar Kaduna kuwa zamu dogon zango zuwa garin Dubai dake cikin kasar daular Larabawa wajen Dr. Gwani Salihu Musa domin samun bayanan sababbin saukar waɗannan ayoyin Dr. Garika
Bismillahir Rahmanir Rahim godiya ta tabbata ga Ubangiji madaukakin sarki mai rahama mai jin kai sira da aminci suka tabbata gafiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbansa da alayansa da wanda suka bi tafarkin su zuwa ranar karshe ranar kiyama dangane da wannan ayoyi na alqur'ani wanda suke bayani akan riba wato bayani akan sababi na saukar wannan aya wato malamai sun faɗi dalilai ko kuma sabuka daban-daban tunda ayoyin riba suna ɗaya daga cikin ayoyin da suka soka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam aka kashe karshen rayuwarsa koi wasu ayoyin da suka soka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon wato bisa da aka turo shi da aka yi duk farkon da'awa da ya fara amma yawanci ayoyin da suke alaka da hukunci hukunci ne da gobe da ayoyin da suke magana kan mu'amala ta bangaren cinikayya ne ko kuma bangare na haddi ne to su hukunci hukunci ne daban wannan sun zo a bayan ya hijira zuwa Madina to ayoyin riba wannan ayoyi da ake faɗa ayoyin ladina amanu ittaqullaha wa taru ma baqi min ar-riba in kuntum mu'minin da kuma ayoyin da suke kafin ita alladina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi takhabbathu ash-shaytanu min al-mas idh wa ghasha ayat a bisa da sababin to sokar wannan aya ko kuma bangare nata bangaren da yake cikin wannan aya shine inda Allah yake cewa qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba magana ta farko ko kuma bangare na farko wannan aya wato qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wannan malamai sun yi ijma'i gaba daya to masu tafsiri tun daga lokacin sahabbai hatta ga ayyudun da suka biyo su daga baya sun yi ijma'i sun yi ittifaqi cewa wannan magana da su kafirai suka faɗa ne kuma an yi ijma'i cewa wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba wannan magana ce ta ubangiji dan saboda ya mai musu da martani akan abin da suka faɗa to dai shin sabon da aka faɗa cewa sabon nuzula to akwai ita kabila ta Saqif suna ɗaya daga cikin wanda an san su suna yawan da kasa da kasuwanci ta bangare daban-daban kuma su ne suke mu'amala da riba sosai dan haka lokacin da ayoyin nan suka sauka ayoyin haramcin riba ya alladina amanu taqullaha wa dharu ma baqi min ar-riba in kuntum mu'minin sai suka ce to ai menene bambanci tsakanin wannan innamal bay'u mithlu ar-riba kai ce ne kai ya dire take da riba to sai Allah ubangiji sokar da wancan bangare na wannan aya wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba Allah ubangiji ya halatta kasuwanci da kai kawo akan sa ya kuma haramta yin riba cin riba saboda hasarin ta cikin rayuwa amma su da ma'ayin riba akwai maganganu daban-daban akan sababi na saukanci na daya akwai ruwaya da aka karbo ta ko kuma Imam Abba da Ikrima suna daga cikin manyan tabi'ai suka bada cewa ta sauka ne akan Abbas Abbas dan Abdul Muttalib da Usman bin Affan Allah ubangiji daga agare su wato sun kasance suna bada kamar bashi na tamr wato dabino a lokacin jahiliya to lokacin da suka zo za su karbi kudin su bashi da suka bayar sai wanda yake cewa wanda yake bashi yake ce musu idan zai yiwu idan na karbi wannan kudin naku a yanzu to ba wani abu da zan iya bawa iyalina amma idan za ku iya kamar jinkirta mu bayan biyan bashin to idan kyau daga baya sai ni kuma kara muku wani akai to sai suka yadda da haka har sai da su za su karɓi wannan abu sai abin ya aiki sai wani daga cikin sahabbai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hana wannan karɓan wannan kuɗi na ko kuma wannan ƙari dama zai riba ce ƙari kenan kan dukiya wasu kuma wani wannan ga ya faɗa Ikrama wasu kuma sun faɗa kamar Imam Suddi shi ma daga cikin tabi'ai masu tafsiri yana cewa ta sauka ne daga Abbas da kuma Khalid bin Walid su ma a can sun kasance suna ba da kuɗi ga wasu bani Amr bin Umair da wasu mutane daga cikin su ma Saqif har zuwa musu lokacin musulunci da ya zo sai Allah ubangiji ya saukar da aya ta haramci shi ma kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hudubarsa da yake cewa duk wata riba da take ta jahiliya to wannan wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sai da ta ya ba wato batacciya ce wato bai dace ba bai halasta ba ga dan adam ko ga musulmai su yi mu'amala akan riba wannan kuma ya Annabi a cikin hadisin ya faɗi cewa riba ta farko da zai fara haramtawa ya dakatar da ita ce ta Abbas ibn Abdul Muttalib wato abubuwan maki sallallahu alaihi wasallam to irin wannan ruwayoyin daban-daban an rawaito su ga malamai yawancin masu tafsiri sun faɗa kamar Imam Baghawi ya faɗa fi ma'al tanzil shi ma Ibn Kathir ya faɗa ta tafsirinsa na tafsir Qur'an azim shi ma Imam Tabari ya faɗe ta Imam Qurtubi ma ya faɗa Imam Tha'alabi ya faɗa rawaito da shi ma daga Ibn Abi Hatim da Muqatil duk wannan malamai sun faɗi wannan ruwayoyi daban-daban wasu kuma sun ce ta sauka ne daga wanda ɗan uwa guda hudu na Itsu Saqif kabila ta Saqif da Mas'ud da Abdulayyalil da Habib da Rabi'a su ma sun kasance suna mu'amala ta riba har lokacin da musulunci ya zo suka je suka nemi cewa su 'yan Bani Mughira su biya musu wannan riba wato su biya kuɗin nan na riba sai suka ce ba su yi ba saboda musulunci hana suka ce aka aika suka gaya wa wato Itab bin Bin Usaid wanda shine ma'aikin sun isa shi kamar wali ko kuma ce shugaba a Makka wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam suka shi kuma ya aika Annabi sallallahu alaihi wasallam shi sai kuma sai daga nan aya ta sauka cewa alladheena amantaqullaha wa dhurruma baqi min ar-riba in kuntum mu'minin dan haka ba za ya faɗa nan cewa sababi na saukar wacin aya alladheena akuna riba a ce shi kadai ba dole sai an hada shi da wannan aya take alladheena amantaqullaha wa dhurruma baqi min ar-riba dukkan ayoyin da suke magana kan riba a wannan bijire bagire na cikin alqur'ani mai sarki to a takeice dai wayannan su ne saban da yasa Allah ubangiji suka da wato ayoyin na riba da kuma hanacin da akai Allah ba mu sa'a Allah ba mu nasara Allah ya samu dace Allah kuma ya kare mu daga cin riba wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
alhamdulillah idan muka koma jahar Kaduna kuwa Dr. Kabir Abubakar Asgar yana tare da mu dauke da bayanan hadisan dake da alaka da ayoyin
bismillahir rahmanir rahim hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sun zo mabambanta don bayani akan riba da haramcinta da nau'o'inta da abubuwan da ke da alaka da ita har ma aka samu Umar ibn Khattab radiyallahu anhu yana cewa kamar yadda al-Imam Ahmad ya rawaito da isnadi tabbatacce Umar radiyallahu anhu yana cewa ayoyin riba suna daga cikin karshen abin da ya soka na Al-Qur'ani kuma Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai mana bayani akai ba don haka sai yana cewa ku guje wa riba da duk abin da ke da kokonto yana ce musu ijtanibur riba war riba radiyallahu anhu daga cikin hadisan da suka zo don bayani akan haramcin riba akwai fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma yadda ibn mas'ud yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya la'anci mai cin riba da mai bayarwa da wanda yake shaida akan kullu cinikin riba da wanda yake sakata rubutun riba Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi a cikin wata riwaya har ila yau ta Imam al-Bukhari da Muslim daga dai shi daga sahabi Abu Huraira radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa rantsuwa tana amfanar da abin siyarwa al-shirku manfa'atu wa wata riwaya munafi'atun lis-sil'a sannan kuma mumshiqa lil-baraka rantsuwa da mutum zai yi a wajen kasuwanci za ta iya ƙara wa kasuwancin shi yawan riba amma kuma za ta kwashe albarka gabaki daya a irin take-taken Imam al-Bukhari rahmatullahi alaihi da ya zo sai wannan babi da cewa babu sai ya kawo wannan aya babun da ke bayani akan ma'anar fadin Allah ya yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat zuwa ƙarshen aya malamai suka ce yana nuni zuwa ga kamar yadda ita ma rantsuwa ƙari ce akan asalin gaskiyar da yake da ita haka ita ma riba take da wannan yanayin ƙari kuma ga inda malamai suka yi akai baya ga wannan har ila yau a cikin hadisin da Imam Ahmad da Baihaqi suka rawaito da isnadi tabbatacce daga sahabi Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce riba tana komawa ta zama dan abu ne kadan komai yawanta yace maciyin riba al'amarin shi yana komawa ne zuwa ga talauci da karancin wadata komai wa in kana kafira koda ya yawaita daga farko al-Imam Abu Hatim al-Razi Allah alaihi shi kuma ya rawaito kokarin fassara wannan aya daga wasu daga cikin jami'ai kamar Sa'id ibn Zubayr Hassan ibn Abi Hasan al-Basri rahimahullahi alaihi ma cewa al-mahqu din wannan maƙe wanda za a yi ranar al-kiyama ne za a maƙe gabaki ɗaya ayyukan su na alkhairi a lalata yayin da a wata riwaya ita kuma daga Abdurrazzaq as-Sana'ani ya rawaito cewa al-Imam Sufyan ibn Sa'id al-Thawri rahmatullahi alayhi cikin musannad na Abdurrazzaq cewa al-Imam al-Thawri rahmatullahi alayhi shi ko yana fassara cewa al-mahqudin nan to yana faruwa ne tun a nan duniya bi ma'ana kamar yadda yake innahu ya'ti ala sahibir riba 40 sana hatta yumhaqa maciyin riba yana iya zama shekara 40 yana morewa ribarsa hatta yumhaqa sannan daga baya sai Allah ya wargaza arzikin shi gabaki daya Allah ya lalata arzikin shi Allah ya kiyaye baya ga wannan akwai riwaya wadda ke cikin Bukhari da Muslim har ila yau daga Aisha radiyallahu anha inda sayyidatuna Aisha ummul mu'minin take cewa lamma nazalat akhir surati al-Baqara yayin da karshen suratul baqara ya sauka qama rasulullahi sallallahu alaihi
وعلى آله وسلم فقرأها عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يميكي يكرنت وأنن آيو يقيم سنن بايد يقوم كرنتاوة تشيك فخرج فحرم تجارة الخمر سيفت سيكم يفتين حنا سيدكيا كاسون سيديا أنا ما ملمي رسال إمام أبو العباس القرطبي رسال إمام النووي فأنا في تاسك بخاري المسلم ابن حجر رحمة الله عليهم أجمعين dukkanin su sun tattauna game da alakar wannan ayoyi da suke magana akan riba da kuma masala game da haramcin giya duba izuwa ga cewa haramcin giya ya riga yi haramcin wato riba din kamar yadda muka ji cewa haramcin riba ya zo ne a ƙarshen al'amarin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da haramcin giya kuma ya gabata a can baya to dan me yasa sai a wannan lokaci ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wa sahabbai ayoyin da ke bayani akan haramcin riba a lokacin ne kuma yayi bayani da haramta wato cinikin giya wasu daga cikin malamai suka tafi zuwa ga cewa wannan yana nuni zuwa ga dacin abinda aka haramta game da giya shine shaɗa a lokacin ba haramta kasuwanci wannan magana ce mai rauni wasu kuma suna ganin cewa a'a ya ƙara jaddadawa ne to bayan da yayi magana akan riba to kuma sai ya fita ya ƙara jaddadawa wannan yafi kusa da abu mai inganci domin in muka kalli hadisan da suka bawa kan haramcin giya zaka ji sun yi bayani akan cewa wasu ma a lokacin yan kasuwa sun je sun siya giyar haka suka ta zuzzubar da su abin nan tulunan giyar a cikin garin Madina wallahu a'lam to wannan ne sanadin da cikin hadisai da suka zo don bayyana ma'anoni da ƙarin bayani akan abin da ke da alaka da waɗannan ayoyin Al-Qur'ani mai girma wallahu ta'ala a'lam wassalamu alaikum
Masha Allah bayan dawowa birnin Kano mun mika tambayar mu ga Malam Abubakar Abdulsalam baban gwali me ake nufi da riba tare da rabarabanta idan da akwai
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd riba na ɗaya daga cikin kalmomi da musulunci ya ba su muhimmanci kwarai da gaske saboda hadarinta musamman da yake babu wani dan adam da zaka ganshi ya kubuta gaburan ko ya siya ko ya siyar ko kuma yi mu'amala da kuɗi ta fuskar bashi wannan yasa wajibi ne ga kowane dan adam ya zanto indai musulmi ne to ya san hukuncin Allah game da abin da ya shafi harkar riba asalin riba na nufin ƙari akan abu sawa'un wannan ƙarin ana iya ganin sa ko kuma ba a iya ganin sa ubangiji subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul hajj fa idza anzalna alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij idan muka saukar da ruwa a ƙasa ihtazzat sai ƙasa ta yi motsi wa rabat kuma sai ta ƙaru ta ƙara girma haka Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin سورة البقرة ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة وتنكتم وإن دسكي تشد دويكي يسسبو دا الله نمن يدر الله دا كما تبس من أنفسهم دا كاونا سن كبركة تنكتم قوناتي دا تكي أكان جيغاوة أنت جيغاوة شيني ورن دا تدن سيك أرو أكار رقوة وراري سبو دا أنني ذات فسام النسوة إدا الرواية سوكا أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير ربوة كينكما أنكرنتا بربوة قلنا ربوة قراءة عاصم دا ابن عامر سوكما رقول جمهور القراء أنكرنتا بربوة دا رفعة قراء مقراء حكى الله سبحانه وتعالى فلا أتكين سورة المؤمنون ولقد آتينا موسى الكتاب ولعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين kuma muka sanya annabi Isa dan Maryama da mahaifiyarsa suka zama aya da dalili akan kudurarmu saboda an samar da shi ba tare da uba ba kuma muka ba su masauki a wani waje wanda yake tudu ne shi jigawa to mutanen jahiliya sun kasance kafin aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a yanayin ta'amulin su dangane da abin da ya shafi harkar kuɗi suna bawa junan su bashi to amma yadda suke yi shine idan ka bada bashin idan ka tashi dawo idan aka baka bashin in ka tashi dawo da shi to zaka ƙara akan abin da aka baka to wannan ƙarin shine suka fi sani da ake shine abin da aka fi sani da riba to addinin musulunci da yazo sai ya haramta riba da dukkan nau'o'in ta wanda daga cikin nau'o'in riba din akwai nau'i na farko wanda shine abin da ake cewa riba diyun riba ta bashi abin da ake nufi da riba ta bashi shine abin da muka kaddamar da bayanin sa a yanzu wanda shine mutun ya bada wani abu na bashi
sannan an tashi dawo masa da shi ayi masa ƙari akan abin da ya bayar to wannan haramun ne da nassun alqur'ani mai girma wanda duk ayoyin da suka zo a cikin suratul baqara yawanci suna koma zuwa ga haramcin wannan nau'i ne na riba kafin su ma taba wani bangare ma'ana wannan ne yake fara shiga ubangiji subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah kuma dukkan abin da ya saura na riba wanda ba ku karbe shi ba nan gaba to ku kyale shi ka ku karba lam tasalu in kuma ba haka ba fa azanu bi harbin min Allah wa rasulihi to ku yi shirin yakar ubangiji da manzansa domin cin riba yakar Allah da manzansa ne wa in tubtum in kuma kun tuba falakum ru'usu amwalikum to abin da kuka bayar na kudin ku da kuka bayar bashi shi uwar kudin to ka iya karba la tadhlimuna wala tuzlamuna bakakku zalunci kowa wajen cewa sai ya kara muku wani abu akai kuma kar a zalunce ku a kiba ku kudin ku wa in kana zu'usrati idan kuma mutun ya zama cikin matsi wanda kuka bawa aran kudin to kakku ce wannan matsin kuma zai janyo sai kun kara masa wani abu fa naziratun to abin da yafi dacewa shine jinkiri ya kamata ayi masa ila maisara ko ila maisura zuwa lokacin da Allah zai yayi masa dan Allah yayi masa to sai ku dawo karbu kudin ku to wannan ita ce ribar diyun wacce kuma ita ce ribar da take shiga cikin abin da ake kira interest na banki wanda idan mutun ya je ranto kudi to za a rubuta masa cewa lokacin da zai bayar zai biya ne tare da kaso kaza bisa dari na abin da ya karba wannan kuma haramun ne tsana sai riba ta biyu ita ce ribal buyu ita ce ribar da take shiga cikin kasuwanci ribal buyu ita ce ribar cikin da take shiga cikin kasuwanci wacce ita ma kuma kala-kala ce daga cikin nau'o'in ta akwai nau'i na farko shine ribal fadl ribal fadl shine akwai wa'ansu abubuwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ware su kamar da yake cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare yadda a gare shi da kuma Ubadah ibn Samit Allah ya kare yadda a gare shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya lissafa wa'ansu abubuwa daga ciki akwai zinariya al-zahab kenan akwai azrfa al-fidda akwai al-bur shi ma wani hatsi ne da ash-sha'ir shi ma hatsi ne at-tamr dabino sai kuma milh jishiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duka wa'annan in za a ciniki mislan bi mislin to sai dai ayi abinda ka bayar to irin daidai shi zaka karba ba za ka bayar a kara maka wani abu akai ba kuma sannan idan na awo ne a sannan kuma yadda biyadin kuma hannun karba hannun bayarwa ba za ka bayar a ce sai an jima a baka ko gobe ba za a baka ka ce sai an jima ko gobe ka bayar ba wannan idan duka irin su daya kenan sannan in zaka karba daya daga cikin abubuwan da suke na riba kai ma a baka abubuwan da riba suke take shiga cikin su to wannan hadisi wanda Imam Muslim ya rawaito shi na Ubadah ibn Samit a cikin ne malamai suke fitar da ribal fadl da kuma ribal nasiha ribal fadl din shine ka bayar da zinariya sai a baka zinariyar da tafi wacce ka bayar yawa ko ka bayar da azurfa sai a baka azurfar da tafi wacce ka bayar yawa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan ya fadi al-zahabu da al-fiddatu da al-burru da ash-sha'iru da at-tamru da al-milh guda shida amma malamai sai suka kalle su kowanne suka ga me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ware shi da ambato misali sai suka ce ita zinariya da azurfa abinda yasa manzo Allah ya fadi su saboda su ne asalin kudi usulul afman wal qiyam al mutlafa kuma a lokacin idan za a kiyasta abinda kai na banna ko wani abu da zaka biya kuɗi to za a kalli abun a kalli zinare da azurfa ne a abin kima to da haka duk abin da yake taka rawa irin ta zinare da azurfa a yau to ya shiga cikin su misali kuɗi naira da riyal da dala da dukkan abin da yake sunan sa kuɗi currency kenan ko note to ya shiga cikin abin da ba zaka bada sababbin kuɗi a baka tsofaffi wanda suke da kai sababbin ba ko suka fi sababbin ba wannan kenan ribal fadl sannan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi al-burru da ash-sha'iru da at-tamru to su kuma manzo Allah ya faɗe su ne saboda ɗaya daga cikin sifofi guda uku na ɗaya saboda abinci ne su ana cin su a matsayin abinci abinci kala uku ne akwai abin da ake dan tabawa na ƙwalin da makulashi wannan ba abinci bane kamar irin su alewa sauransu a ko kuma kamar irin su gyada haka da zaka dan ci dan tan sha'awa ko wani abu makamci haka akwai kuma abinda ake cin sa a matsayin wato abinda zai zama cikon abinci ne akwai kuma abinda yake shine ginshikin abinci kamar masara da shinkafa da alkama da gero da dawa da maiwa da sauran abinda dai za a iya yin sa a matsayin abincin rana ko na dare ko kalace to wannan in dai har ya zama abinci na daya kenan na biyu kuma ya zanto za a iya auna shi tunda wa'annan abubuwan dukkan su ana auna su a mudu a tiya a auna su
sannan kuma abu na uku idan ya zanto bayan an auna shi kuma za a iya barin sa ya dade dan haka duk abin da za a barshi in dai aka barshi ba zai dade ba zai iya lallacewa to bai cika wannan sharadin ba to wanda ya zama ya cika wannan sharadin za a auna shi kuma za a iya cin sa a matsayin abinci kuma sa'annan za a iya barin sa ya dade to wannan riba za ta shiga cikin sa saboda haka aka faɗi wa'annan abubuwan dan haka duk nau'o'in abinci da yawa daga ciki a riba tana shiga cikin su sai kuma gishiri da aka faɗa shi kuma gishiri yana taimakawa ne wajen gyara abinci wanda idan babu shi ba abinci to duka abin da yake kama da shi irin su sukari a irin su zabib da sauransu duka su ma za su shiga ciki to wannan bai halatta ka bayar da abin da yafi abin da ka karba ba kuma dole sai a kiyaye a kula to wannan ita ce ribal fadl a ribar nasi'a kuma ita ce ribar da zaka bada ɗaya daga cikin abubuwan nan da aka ce riba tana shiga cikin su kai kuma a ce ba yanzu za a baka ba sai zuwa wani lokaci komai kankantar lokacin nan bai halatta ba saboda zai janyo rigima da tashin tashina annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaman da ya tabbata a cikin hadisi ya faɗi cewa Allah subhanahu wataala ya tsine wa mai cin riba kamar yadda yazo a cikin hadisin Abu Juhaifa Wahab ibn Abdullah As-Siwai a wajen Imam al-Bukhari da kuma hadisin Abu Mas'ud al-Ansari al-Badri Allah ya kare da gare shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama akilar riba nazala sama ya tsine wa mai cin riba wa mukilahu da kuma wanda ya bada ribar aka ci da kuma wanda ya rubutu lokacin cin ribar da kuma shaidu biyun da aka tsara a matsayin shaidu lokacin da za a bada ribar ta bashi kuma a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da mai bayarwar da mai cin dukkan su hukuncin su daya kuma ya zo a cikin hadisin Uqbatu ibn Amir al-Juhani Allah ya kare da a gare shi nazala sama ya ga yadda ake yi wa masu riba azaba a cikin kogin jini bayan sun mutu a cikin mafarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani haka zalika kuma gashi Allah subhanahu wataala yake cewa alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas wanda suke cin riba ranar alkiyama ba za su tashi ba sai irin kamar yadda wanda shaydani aljini yake bugarsa da yake zabararsa saboda shafa irin ta aljini shi yasa Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare shi yake cewa za a tashi su ranar alkiyama a matsayin su mahaukata kowa zai tashi da hankalinsa ranar alkiyama amma masu cin riba in Allah ya tashi tashin su zai tashe su ne suna matsayin mahaukata riba tana da dalilai da yawa da yasa Allah subhanahu wataala ya haramta ta da gaske akwai datse sabani tsakanin musulmai da mutane baki daya kuma sa'annan horar da mutane akan ayyuka na alkhairi domin dadi ribar bashi zai kuma farfado da batun taimakawa da kuma tausayawa inda suke masu karamin karfi da kuma talakawa marasa shi fatan Allah subhanahu wataala ya samu dace wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
daga jahar Bauchi kuwa Sheikh Ahmad Tijjani Guruntu ya amsa mana tambayar mu ko akwai wata illa ga mai cin riba
bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala nabiyil karim amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu albarka malamai sun yi bayani daki daki game da al'amarin riba da kuma hadarin riba akan al'umma da kuma hadarin riba akan wanda yake mu'amala da riba din tabbas riba cuta ce da take da mugun hadari akan al'umma kuma take da hadari akan shi wanda yake mu'amala da ita riba din al'ummar da take mu'amala da riba ko mutumin da yake mu'amala da riba bai gamawa da wannan rayuwa lafiya matukar bai gaggauta tuba ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala ba yana daga cikin illolin riba ita dukiyar riba dukiya ce mai shafaffen albarka duk abinda aka ce ba shi da albarka to bai taba zuwa da alkhairi ba Allah a cikin alqur'ani yake cewa yamhaqullahu ar-riba Allah na shafi albarkar riba saboda ka riba bata da albarka bata da albarka duk abinda ba shi da albarka bai taba zuwa da alkhairi wa mutane a rayuwar duniya ko lahirar su duk abinda mutum zai nema a wajen Allah duk abinda mutum zai nema a rayuwarsa yayi kokari ya nemi abin da yake mai albarka ne idan dukiya ce ana neman dukiya mai albarka ne idan ƴaƴa ne ana neman ƴaƴa masu albarka ne idan matsuguni ne ana neman matsuguni mai albarka ne to dukiyar riba kwata kwata bata da albarka dukiyar da bata da albarka jama'a bata taba zuwa da alkhairi yana daga cikin illar riba shine hana mutum kyakkyawar rayuwa duk mutumin da yake hulɗa da riba matukar bai gaggauta tuba zuwa
ga Allah ba ba zai yi kyakkyawar rayuwa a cikin rayuwarsa ba kuma ba zai gama da wannan rayuwa lafiya ba Allah ya ambata a cikin alqur'ani game da maganan yahudawa da kuma sanadiyar da ta sa Allah ya jefa yahudawa a cikin mummunan rayuwa shine cin riba Allah madaukakin sarki yace fa bi zulmin min alladhina hadu haramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi kaseera wa akhdhihim ar-riba Allah yace saboda tsaban zaluncin yahudawa da yawan kange bayin Allah da suke daga tafarkin Allah Allah yace muka haramta musu dukkan dadadan ababa wanda zai inganta musu rayuwarsu muka haramta musu ababan da zasu ci rayuwarsu ta inganta muka haramta musu ababan da zasu sha rayuwarsu ta inganta muka haramta musu dadadan ababa wanda zasu ji dadin rayuwa da shi Allah yace wa akhzihimur riba kuma daga cikin dalilin da muka hana yahudawa da dadan rayuwa Allah yace cin riba da suke yi duk ma abucin riba bai rayuwa mai kyau rayuwarsa ba ta karewa a cikin alkhairi ko dai a jarabce shi da wani kunci da wata musifa wanda wannan kuncin zai hana shi jin dadin duk abin da ake jin dadi a rayuwa ko kuma a jarabce shi da wata cuta wanda sanadiyar wannan cutan duk abin da ake jin dadin rayuwa da shi wannan cutan za ta hana shi mu'amala da wannan abun domin ya samu ingantacciyar rayuwa yana daga cikin hadari da kuma illa na dukiyar riba shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga ta a cikin as-sab'ul mubiqat annabi sallallahu alaihi wasallam yace ittanibu sab'al mubiqat annabi yace ku nisanci wadansu ababa guda bakwai masu halakarwa duk wanda ya samu kansa a cikin wadannan al'amurra annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace to ya jefa kansa a cikin halaka abu na farko annabi yace shirka da Allah shine tarayya wa Allah a cikin bauta abu na biyu sihiri harka tsafi-tsafi abu na uku kisan kai ayi kisa babu gaira babu dalili abu na hudu annabi yace cin dukiyar maraya abu na biyar mutun ya gudu a filin yaki abu na shida jifan kamammun mata wadanda suka gafala daga al'amarin zina abu na bakwai annabi yace da cin dukiyar riba duk mutumin da zai ci dukiyar riba to ya jefa kansa a cikin halaka yana daga cikin illar dukiyar riba shine ita riba yakar Allah ne yakar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani yace ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin Allah yace ya ku wadanda suka yi imani da Allah ku ji tsoron Allah ku yi watsi da duk abinda kuke kara wa mutane na riba idan za ku basu bashi Allah yace in dai ku mu'mine ne sai yace fa illam taf'alu idan kuma kun ki ku yi haka ma'ana kun ki ku daina harkar riba fa adhanu bi harbin min Allah wa rasulihi Allah yace ku san akwai wani gagarumin yaki daga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu fitina da mutun zai samu kansa a ciki kamar a ce akwai yaki tsakanin shi da ubangijinsa akwai yaki tsakanin shi da annabin rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana daga cikin illar riba annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ar-riba 73 baban aisaruha mislu an yankiha ar-rajulu umma annabi sallallahu alaihi wa sallam yace riba tana da babubbuka guda 37 na sharri matakai guda 37 na sharri karamin mataki annabi yace shine misalin mutun yaje ya sadu da mahaifiyar da ta haife shi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa bayan shirka da Allah annabi bai faɗi wata magana da take da muni akan wani laifi kamar yadda ya faɗa akan al'amarin riba ba inda a ce iya ukubar da yake tattare da riba kawai shine wannan misali da annabi ya buga misali da annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga cewa duk mutumin da yake huldar riba misalin sa kamar wanda yake saduwa da mahaifiyar da ta haife shi ne wannan kadai ya isa mutane su guji riba su kyamaci riba su nisanta kansu daga riba yana daga cikin illar riba maciyar riba la'ananne ne tsinanne ne matukar bai tuba ya koma zuwa ga Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace la'anallahu akilar riba Allah ya la'anci maciyar riba Allah ya tsine wa mai cin riba wa mukilahu da wanda yake ciyar da riban wa katibahu da wanda yake rubutu akan riba wa shahidaihi da shaidu biyu da suke ba da shaida akan riba annabi yace duka Allah ya la'ance su in uwa masu albarka duka waɗannan ababa da muka ambata na illoli tsoratarwa ne ga kowane musulmi wanda yayi imani da Allah da ranar alkiyama ya gudu da imaninsa domin ya kai zuwa ga tudun mun tsira domin duk yadda rayuwa ta yi maka dadi idan baka dace da lahira ba to lalle makoma bata kyautata ba kuma rayuwa bata kyautata ba sannan anan rayuwar duniyan kamar yadda muka ambata maciyar riba bai gamawa da wannan rayuwa lafiya al'ummar da ta tsunduma a harkar riba ba ta gamawa da rayuwar ta lafiya Allah ya tsare mu daga wannan mummunan al'amari Allah ya nisanta mu Allah ya tabbatar da digadigan mu akan imani da aiki mai kyau fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika
Allah ya kara lafiya malam tare da nisan kwana duba da bayanan da muka samu akan riba da kamaluman mu da irin hadarin da ke cikin ta tare da wanda yake mu'amala da ita hakan yasa dole a ƙarshen shirin namu na wannan satin muka tambayi Ustaz Abdul Muttalib Muhammad Awwal Gusau menene hukuncin mu mu'amala da bankuna masu ta'ammuli da riba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Riba ittifaqin malamai ne cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi tsinuwa akan ta, kuma manganun malamai da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo da yawa akan bayani akan haramcin riba da mu'amala da ita. Babu inda malamai suke ba da sauki akan mutun ya hulɗa da riba, saboda riba inuwar Allah ce, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa cewa duk wanda yake cin riba to ya sani cewa hakika yana faɗa ni da Allah subhanahu wa ta'ala, faɗa da Allah kuma ba mai samun nasara akan sa. Abdullahi ibn Abbas da kuma Ikrima da Sa'id ibn Jubayr da Al-Hasan Al-Basri da Qatada ibn Da'ama da kuma Muqatil ibn Hayyan da sauran malamai gaba daya sun tafi akan cewa riba wanda yake cinta zai tashi a gobe al-qiyama yana cikin kunci da kuma damuwa wadda za ta zama masa hasara da kuma nadama da kaito a gobe al-qiyama saboda riba da yake hulɗa da ita. Yazo a hadisin Ibn Majah rahimahullahu ta'ala a cikin sunan insa cewa wanda yake hulɗa da riba wanda fi sauki gare shi shine zai zake ma mahaifiyarsa, domin riba ta fi tsananin azaba kuma ta fi tsananin laifi a wajen Allah ta'ala. Irin ma mutum a ce ya zake ma mahaifiyarsa, muna kallon dai kaskanci da lalacewa mutum a ce ya zake ma mahaifiyarsa, to shi ya fi mai sauki sama da yayi mu'amala irin ta riba, saboda fushin da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi da shi akan wannan al'amari da yayi na riba. Malamai da yawa sun yi magana akan cewa riba bala'i ce, riba tana lalata tattalin arziki. Babu wani malami da na musulunci wanda yake ingantaccen malami wanda ya yarda cewa hulɗa riba ta halatta a musulunci. Aisha radiyallahu anha ta tsoratar akan riba, haka nan sahabbai da yawa sun tsoratar. Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala an arwaito daga gare shi na cewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana kofofin da suke cikin riba da mun ga ilimi mai yawa. Ma'ana ayar da suka ce karshe, Allah ya saukar da ayar riba a karshe ne, dan haka sai zama cewa abubuwa da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai musu bayani ba a cikin tafsiri kai tsaye, amma da yawa malamai sun fito da abubuwa wanda suka fahimta daga cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ayoyin alqur'ani wanda suke magana akan haramcin riba da illar da ke cikin ta da kuma musibar da take cikin wanda yake hulɗa da riba. Kamar yadda Sufyan al-Thawri yake cewa daga Asim ya rawaito hadisi zuwa ga Sha'bi daga Abdullah ibn Abbas Allah kara masa yadda yake cewa karshen abin da ya sauka daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ayar riba, kamar Imam al-Bukhari ya fito da wannan hadisin ta hanyar Qubaysa ta hanyar kazalika malamai da yawa sun yi manganu akan al'amarin da ya shafi hukuma da take cikin riba da bala'in da ke cikin sa, suka ce kofa ta riba kofa 73 ce, dukkan su kuma tsinuwar Allah subhanahu wataala ta shiga cikin su. Sai suka ce aisaruha an yanka harrajul ummuhu, mafi saukin ta kamar yadda Imam Hakim al-Nisaburi ka cikin littafin sa al-Musaddarak al-Sahihain ta hanyar hadisin Amr ibn Ali al-Falas yake cewa da isnadi makamancin wannan, yace wanda fi sauki a cikin wannan aisaruha an yanka harrajul ummuhu, abinda fi sauki a cikin riba mutun ya aure mahaifiyarsa, wa inna arba riba adur rajul muslim, wanda wannan babban bala'i ne mutun ya samu kansa a cikin harkar riba, ya samu kansa ya dumu a cikin ta, wannan bala'i ne kadan ma daga cikin riba tsinuwar Allah ta'ala ta tabbata cikin sa, to balle a ce kuma mutun an same shi yana hulɗa riba gabaki ɗayanta. A cikin riba kamar yadda zuwa hadisin Jabir bin Abdullah al-Ansari, amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine wajen mutane guda biyar a cikin ta, mai rubuta ribar da mai karba da mai bayarwa da wanda ake kishi ya bada shaida akai, da wasu mutane da yawa za su shiga cikin harkar riba a cikin zamanin nan ma, mai tuki a inda ake harkar riba, mai gadi a inda ake harkar riba, mai bada shaida, mai bada lamuni, duk wannan za su shiga cikin tsinuwar Allah subhanahu wataala akan abin da ya shafi riba. Hadisai suna nan da yawa ingantattu da wanganun malamai magabata wanda suke nuna akan haramcin riba, abin da ya shafi riba ta aron kuɗi ne ko kuma riba ta maidan abin da aka baka, ribal qard da ribal nasi'a da kuma ribal fadl. A harkar canji riba tana shiga ciki, a harkar amfanin gona riba tana shiga ciki, shi yasa aka haramta abin da ya shafi musayar abinci wanda yake busasshe da wanda ba busasshe ba, aka haramta musayar dabino mai kyau da mara kyau, aka haramta musayar kuɗi da kuɗi, sai in ya kasance misla mai mislin sannan kuma ya zama yadin biyadin. A wannan abubuwa da yawa malamai sun yi magana akan su waɗanda suke haramtattu. Duk malaman Allah, malaman rabbaniyun sun yi magana akan riba haramun ce, Allah ta'ala baya son ta, kuma Allah ta'ala baya aunan masu yinta, haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nisanta kansa daga masu riba. Allah ta'ala ya tsare mu da mutuncin mu da imanin mu akan wannan haraka ta riba dukiyar mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alhamdulillah.
تراتيل السرور تلقي على قلبي ظلال الظهر كم تسكن
دوبا bada yanayin lokaci dole mu dakata anan sai Allah madaukakin sarki ya kai mu sati ne zuwa inda za ku ji mu dauke da bayanan wasu daga cikin ayoyin alkur'ani mai girma muna kuma mika godiya ta musamman ga malumanmu da suke ba mu hadin kai a koda yaushe Allah ya saka musu da alkhairi ya albarkaci iyalansu ya amfanar da al'umma musulmi da ilimin da ya ba su a madadin bawon Allah da ya dauki nauyin kawo mana wannan shirin tare da addu'ar Allah ya saka masa da alkhairan duniya da lahira amin summa amin tare da shugaban shirye-shirye Asma'u Sadiq da shugaban tashar Amir Garzali Yakub ni Abu Abdullahi Umar Yakub Ilu ke cewa ma assalam
Ramadan mazra'atun fa ahsibu fi mazari'ika al-budur li tanala bil ukhra jinanan wa basatinan wa
hur Ramadan mazra'atun فأحسن في مزارعك البذور لتنال في الأخرى جنانا وبساتينا وحورا